Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba daya ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baba, dai kungiyar Taliban mai mulki a Afghanistan da Amurka sun kammala wasu tarukan wani biyu da suka yi a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su tage mata takunkumi. A jiya Talata, wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya bude wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan, inda ya kashe dalibai uku kana ya raunata wasu shida ciki har da malami, a cewar hukumomin makarantar. Kana yan gudun hijira da magoya bayansa a Kenya sun yi marhabi da wata sabuwar doka da za ta baiwa yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai rabin miliyan dabar karatu da yin aiki.
Kanin labaran kenan. Shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da shugabannin addinan kasar kan sha'anin tsaro.
To kaga bai kason ka kashe kanka, ba kason a kashe ka, to haka zalika kar ka kashe dan uwanka. To shine muke kira ga al'umma gabaki ɗaya na Nijar, mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu rike amana tsakanin mu da juna, mu rike son junan mu.
Yayin da a yau ake bikin ranar masu cutar sida ko kanjamau ta duniya, wasu masu dauke da cuta a Najeriya sun bayyana irin halin da suke ciki.
Kaje wajen aure ko suna ma ana nuna ka wata rana har abun ba zai baka sha'awan ka shiga cikin mutane ka zauna ba ma. To a hankali muna kuma kanmu addu'a dai, ana dan wayar da mutane yanzu abun ya dan rabu, amma har yanzu muna idan yaran mu ma sai a ci.
Murtala Faruku san inda zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya Talata, inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta yi kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su tage mata takunkumai. An gudanar da tattaunawar ne yayin da ake ƙara samun kungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su ƙara taimakawa Afghanistan, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi su ne suka jagoranci tawagogin a tattaunawar da aka gudanar a Doha babban birnin Qatar. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Taliban Abdulkahar Balqi ya ce ɓangarorin biyu sun tattauna kana suka yi musayar ra'ayoyi akan batutuwan siyasa, tattalin arziki, kiwon lafiya, ilimi, tsaro da kuma batun aikin jin kai. Sai dai nan da nan babu wani bayani daga ɓangaren Amurka akan sakamakon tattaunawar. A jiya Talata, wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya bude wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan, inda ya kashe dalibai uku kana ya raunata wasu shida ciki har da malami, a cewar hukumomin makarantar. Shugaban 'yan sandan yankin Oakland Mike McCabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren Oxford da ke cikin garin Oxford, wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da Detroit ta arewa. Jami'an tsaro sun maida martani ne da misalin karfe 1 na rana saura minti 5 lokacin da aka yi ta kiran su game da harbin kan mai uwa da wabi a makarantar, inji McCabe. Hukumomin sun kama maharin a makarantar kana suka kwace karamin bindigan sa mai sarrafa kansa. Sai dai nan da nan hukumomin ba su saki sunan maharin ko waɗanda harin ya rutsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan gudun hijira da magoya bayansu a Kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta baiwa yan gudun hijiran kasar da adadinsu ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki. Wannan dokar na zuwa ne a lokacin da Kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum 400,000. Willy Ruari dan gudun hijira ne daga kasar Burundi, ya kwashi shekaru 7 a kasar Kenya ba tare da aikin yi ba. Yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga Burundi da ƙarin wata shahada guda a ƙasar Kenya, amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a Nairobi, babban birnin Kenya. Damar da ƴan gudun hijira suka samu na shiga cikin harkokin jama'a a Kenya wani abin farin ciki ne ga hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun hukumar a Kenya, Eugene Buyon, ya ce hakan zai sa ƴan gudun hijira su ji suna da kima da kuma daraja a ƙasar.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya gana da shugabannin ƙungiyoyin addinai, inda ya buƙaci gudunmuwarsu wajen neman hanyoyin warware matsalar tsaron da ta'addabi ƙasar da makwabtanta. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimun Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Sanin mahimmancin gudunmuwar shugabannin addinai wajen warware matsalolin da suka addabi jama'a koma wace iri ce yasa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum kiran wannan taro domin sanar da malamai abubuwan da ake jira daga gare su akan batun zaman lafiya a wannan lokaci na fama da matsalar tsaro, domin ƴan magana na cewa ko kana da kyau ka ƙara da wanka. Saidu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida.
Malamai su ne magadan annabawa, amma da mai da tsara addini. Shugaban ƙasa ya tuna malamai ke lalle ya sani suna kokari, wannan kuma cikin al'adar mu ta ƙasar Nijar, in zanan suna, in aure, in mutuwa, in sallah, duka dai abinda mun samu kanmu ciki, in an kai wannan sabugal za a cewa abu a karuka ma ƙasa don ƙasa ta zauna lahiya. Ya faɗa musu haka nan, kuma ya ce da damu, kuma ya gode da haka nan. Amma ya ce kuma su zage da mutane, kuma a shiga masallacin ne a roƙi Allah shi tabbatar muna da zaman lahiya wanda an kasan mu da shi.
Awoyi akalla biyu aka shafe ana wannan tantaunawa, kuma a cewar shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a wai Iqamatus Sunna Suleiman Mamman, gamsuwa da irin bayanan da suka ci daga wajen shugaban ƙasa abu ne da ya ƙara ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da aiki.
A dama mu kafin a kira mu muna yi, mun haɗa mishi wannan aiki, muna saman shi, kuma insha Allahu ba za mu yi ƙasa a gwiwa, ba za mu yi kasawa ba insha Allahu. Mu ga kira da ya mana kamar ƙara muna ƙarfi ne yayi.
Samun haɗin kan al'umma a wannan tafiya ta ƙarfafa matakan zaman lafiya abu ne da ya zama wajibi, in ji malamai.
Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ɗayanku ba zai imani ba, imaninsa ba zai cika ba sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa. To kaga bai ka son ka kashe kanka, baka son a kashe ka, to haka zalika kar ka kashe ɗan uwanka. To shine muke kira ga al'umma gabaki ɗaya na Nijar, mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu riƙe amana tsakaninmu da juna, mu riƙe son junanmu.
Da madai a makon jiya shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya yi irin wannan ganawa da sarakunan gargajiya da hakimai, inda ya buƙaci gudunmuwarsu wajen faɗakar da talakawa nauyin da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa a ƙoƙarin samo bakin zanen tashe-tashen hankulan da ake fuskanta can da nan a wasu sassan ƙasar nan, inda ƴan ta'adda da ɓarayin dabbobi da masu satar mutane suka hana wa bayan Allah bacci, duk da irin jajircewar da jami'an tsaro ke yi a kan wannan masifa dare da rana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sojojin ruwa daga Amurka da Australia da Canada da Jamus da kuma Japan sun kammala atisayin soja na kwanaki goma a tekun Philippines da ke kudancin gabar tekun Japan, inda masu sharhi ke cewa barazanar China a yankin tekun Indo-Pacific ta ƙara muhimmancin atisayin sojan. A cewar wata sanarwar ma'aikatan sojan ruwan Amurka, kasashe biyar sun yi atisayin ne domin inganta ƙwarewar sadarwa da dabarun sarrafa jiragen yaƙin ruwa da jirgin saman yaƙi da ma wasu dabarun yaƙin ruwa. wata guda da ya shude jirgin ruwa mai daukar jiragen saman yaki na Amurka da kuma jirgin ruwa mai wurin saukar jirage masu saukar ungulu na Japan sun gudanar da atisayi a wannan yankin a cewar mujallar Wall Street Journal. Grant Newsham, tsohon kanan sojan ruwan Amurka mai ritaya, kana babban mai nazari a wata cibiyar kasar Japan, ya faɗa wa sashen Mandarin na muryar Amurka cewa saboda barazanar China a cikin 'yan shekarun nan, atisayin sojan na ninkawa ainun. Babban likitan cutuka masu yaɗo na Amurka ya faɗa a jiya Talata cewa adadi mai dama na Amurkawa suna da ɗan kariya daga sabuwar nau'in corona ta Omicron, amma duk da haka a cikin 'yan makonnin nan masana kimiyya ba za su iya gane irin rigakafin da za a buƙaci na yaƙi da cutar ba. Dr. Anthony Fauci, mai baiwa shugaba Joe Biden shawara akan kiwon lafiya, ya faɗa a wani taron manema labarai a fadar White House cewa bayanan wannan Omicron ya bambanta da sauran nau'ukan coronavirus. Ya ce yayin da rigakafi sau uku da aka bayar a Amurka ka iya kare mutane da suka yi allurar daga samun ciwo mai tsanani daga Omicron din, har yau ana ta baba ko yana cikakken allurar ka iya kare mutum daga kamuwa da cutar. Ya zuwa yanzu ya ce mutane 226 ne suka kamu da cutar Omicron a kasashe 20 a faɗin duniya, amma har yau bata bulla a Amurka ba, ko da yake jami'an lafiya sun ce suna tunanin cewa wannan nau'in cutar a hankali za ta yaɗu a Amurka. A ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da sabon matakin haramta ba da biza ga wasu jami'an ƙasar Cuba masu alaƙa da abin da Washington ta kira da danniya da Havana ke yi wa 'yan adawa a ƙaramin ƙasar ta yankin Karibiya. A wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar a jiya Talata, Sakatare Anthony Blinken ya ce wasu manyan jami'ai tara a ma'aikatar harkokin cikin gida ta Cuba da wasu manyan hassoshin soja an haramta musu shiga Amurka bayan da suka taimaka wurin auna wani taron 'yan jarida da masu fafutuka a farkon watan Nuwamba akan zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya. Ba a samu damar gudanar da tattaki da aka yi wa take Civic March for Change wanda aka shirya yi a ranar 15 ga watan Nuwamba, bayan da gwamnatin Cuba ta kama 'yan adawa kana ta killace gidajen masu shirya tattakin, tana mai kiran tattakin da adawa da juya hali, in ji kamfanin dillancin labaran Reuters. Biranen Cuba sun kasance shirin a wannan rana duk da kira a shafukan sada zumunta cewa su fito a titi domin kalubalantar shugaban kasar Miguel Díaz-Canel.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya, yayin da ranar 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu dauke da cutar HIV ko SIDA. Wasu masu dauke da cutar sun bayyana irin halin da suke ciki. Wakilin Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Ranar 1 ga watan Disamba kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da cutar HIV ko SIDA. Ana gudanar da tarurruka da bukukuwa a irin wannan rana musamman na tunawa masu dauke da wannan cuta mai karya garkuwar jiki. Kimanin yara 13 ne suka rasa ransu sakamakon wannan cuta a cewar rahoton naka da kuma 2021. Malam Hassan Mustafa shine coordinator shirin Arewa maso gabacin Najeriya da kuma fara zai namu irin kalubalen da suke fuskanta kamar haka.
Babban damuwa da muke nuna ka saman mu jahar mu na Tabarau mun samu wata matsala a tsaro da sauransu, wannan ya kara yawaita matsala din. Me yasa yawaita matsala din? Yawanci wayansu da suke zuwa su karbi maganin nan sukan zuwa daga karkara ne. Wajen gwaje-gwaje din ba wai babu ba, akwai kayayyakin gwaje-gwaje din an samar, maganin ma kuma an samar. To amma hanyar da zaka yi ka samu maganin shi ne wayansu sai kan zama musu matsala, da yake wani zai zama to shi ba a cikin Maiduguri, yana wani kauye ne. Ai ko mu kanmu ka wannan ciwon ya zo ya iso da inda muke din ya kama mu, wallahi yawanci mu ba mu yarda ba, sai muga wannan kwaya na ai ciwo ne na fararen fata ba mu yarda shi ba, amma da ya same mu ba mun yarda shi ba.
To ko ya sauran matan da ke jihar Borno suka ji da irin wannan rana kuma ya zo a cikin wannan lokaci?
Sunana Hamsatu Garba. To ranan kam shine ake muni ke nuna farin cikin mu. To mu godiya roƙon Allah kuma gwamnati ya duba mu da idon rahama da muna nuna ranan murnar mu na wannan cutar da Allah ya dora mana. Abinda Allah ya dora maka sai ka ce alhamdulillah, dan ba wanda yafi karfin wannan din. Din duk ranan gini ranan zane, an riga an saka ga abinda zai same ka a duniya, sai ka dauki kaddara bisa ga abinda addini ganin mu yace to ranan kuma muna roƙon gwamnati yanda ya saba tallafa muna kafin garin ya rushe amma yanzu tunda rushe boko haram abun kan ya zama shiru yanzu haka ina zaune a gida da mara in mun samu ci farar alhamdu ba mu samu kuma sai mu gode wa Allah
sunana Jamila Yakubu ina nan cikin Maiduguri ke a wannan rana to muna farin ciki kuma muna kuka da muka rasa mazajen mu a ciki sai mu musu addu'a Allah jikan su Allah ya musu rahama Allah ya kai mana gaba daya shine addu'an da muna cikin
to kamar wani irin kalubale ne kuke fuskanta a wajen jama'a haka da sauransu
eh kalubale da yawa yanzu dai mun riga mun rage kadan inda da an riga an san abin da ya same ka da mijinka in ka je wajen aure ko suna ma ana nuna ka wata ran har abin ba zai baka sha'awan ka shiga cikin mutane ka zauna ba ma to a hankali muna kan ma kanmu addu'a dai ana dan wayar da mutane yanzu abin ya dan ragu amma har yanzu muna idan yaran mu ma sai a ce
Alhaji Barkindo Umar Saidu shine babban sakatare da Umar Yaki da shaita mai karya garkuwan jiki da ake kira sida ko yanzu haka mutane nawa ke dauke da wannan kwayan cutar na sida
Alhamdulillah wato jihar Borno muna da kwatankwacin kawar mutane 60,400 bil ma'ana yadda aka wani kididdigar da aka yi a shekarar 2018 wato na yi survey ya nuna jihar Borno muna da kashi 1.2 to idan aka fassara shi da kuma al'umman jihar Borno kusan wato 6,800 wato muna da mutane kusan 600,000 da mutane 60,400 suke dauke da wannan kwayar cutar amma abun bakin ciki kuma abun takaici cikin mutane 60 din nan mutane ba su wuce 14,000 ne suke akai nasaran guda su aka sa su akan magani kuma wannan 14,000 kuma a yanzu dai kam muna da mutane 12,000 ne wato sauran 2,000 ko sun daina shan magani a wajen mu sun kawar sun koma wasu jihohi ko kuma dai Allah ya musu cikawa ko kuma su kuma sun bace sun daina shan magani
wani bincike da na gudanar da yana nuna cewa kunsan shekara 6 kenan wadannan mutane da Allah ya jarabta da wannan cuta na fama da rashin kudin taimako da kujin gwamnatin jihar Borno Haruna Daure Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Daure Biyu da wannan rahoton kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shin menene ya kawo farki tsakanin tsohon gwamnatin jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau da gwamnatin mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje alhali suna jam'iyya daya a yayin da ake da kusantar babban zaben shekara ta 2023 matasan Najeriya sun soma yunkurawa cewa lokaci yayi da ya kamata a bawa matasa dama su shugabanci Najeriya duk wani dan takarar shugaban kasa da shekarun suka kasa kasa da shekara 60 so yayi hakuri gaskiya wannan karo ba za mu ba shi dama ba Assalamu alaikum Da alama dai har yanzu akwai faraka tsakanin manyan jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin jihar Kano wanda kuma ya haifar da rarrabuwar kawunan magoya bayan jam'iyyar a dufadin jihar Mafi shahara dai ita ce barakar da ke wanzuwa yanzu haka tsakanin bangaren tsohon gwamnatin jihar ta Kano kuma dan majalisar dattawa Malam Ibrahim Shekarau da na gwamnati mai ci yanzu Abdullahi Umar Ganduje a wata zantawa da sashen Hausa na muryar Amurka Malam Ibrahim Shekarau ya bayyana musabbabin wannan baraka
maganar ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum bace ni da gwamnati sam magana ce ta jam'iyya an zo yayi zaben lokacin gwamnati sannan dai ba a tuntubi kowa ba ba a shawara da kowa ba amma tunda harka ce ta gwamnati ta jam'iyya muka yi shuru mun dauka abin da zai gyaru
idan ka ce kaman ba a tuntubi kowa ba ban fahimci ne
ba a tuntubi kowa ba misali ai zabe ya zo tsarin mulkin jam'iyya ya tanadi matakai daban-daban akwai abin da ake kira elders forum kowace kungiya ma ko ba ta siyasa ba ai tana da iyayen kungiya kowa ya ji annabi shi to wannan irin zaman yau shekara 2 gwamnatin Kano da shugabannin jam'iyya ba ta bari babu wani zama da ake na elders
babu kun kokarin cin hankali
mun yi mana mun ta fada shugabannin sun sani yanzu misali duk wanda ke kira shi senator ai duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jami'a yanzu ka dauki a kan bayan ma mun senator ne bi guda uku kana da irin su Alhaji Musa Gudebe yau Alhaji Musa Gudebe inda kai shekara 80 ba wata kila kadan ya rage su Alhaji Yusuf Ali su Jafar Isa su Sabani Nono su General Magashi wanda aka yi musu ministoci irin su sai ka kirga mun kai mu wajen 20 amma babu mutum daya da ake kira a zauna da shi a ga mana me ake ciki a shekarun nan biyu tun da gwamnatin nan ta zo ta Bandoji ta zo shine muka ga cewa to harkan nan ai ba ta mutum daya bace ko biyu ko uku sai ma muka samu hujja shugaban jam'iyya yayi taro yace jam'iyyar APC a Kano ta gwamna Ganduje ce ta matar gwamna ce gogo ta kuma shi chairman ce dan sarki duk wanda bai yadda da wannan ba ya ci kaza kaza ko ya zauna ko ya fita
a matsayin ka na uba a wannan jam'iyya ta APC kai kokarin ka zauna kai da gwamna Ganduje kai ja hankalin su akan wannan matsaloli kamar aka kai wannan yanayi
wato girman da kimar shi sa ba ma shelin taro amma a takaicen takancewa wallahi yau wata bakwai tun daga watan March watan uku yanzu muna watan 11 ba ga cika wata 8 ba wanda suke gine sa sun sai wallahi na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi mu ba da shawararin mu yaki
kuma ka tabbata cewa wannan sako ya
samu Allah ya gaba anan muke wannan tsarin anan barka ji a watan February an yi mun aikin ido a matsayin sa na girmamawa ya jefa mutane sun kai wajen su 30 suka zo hannun Abuja duba ni inda muke zaune nan suka same ni aka taru aka yi addu'a sai aka ce duk shauran su fita za mu magana da shi sai na ce hadimin sa Nasiru Ali Kokoki sai na ce kai ne dijin sa shugaban takarar sa tun 98 zauna sai zama na dukkani sai gwamna Ganduje sai Nasiru Ali kusai Allah na ce gwamna ina ta sha'awar mu samu lokaci mu tattauna mu ga yadda za mu tafi da al'amuran Kano na ce ni da kai yanzu ba wata sha'awar mu da tunci me za mu yi wa al'ummar Kano na ci gaba a shawarwari na ce ina roƙon alfarma na warki zan nemi mu zauna na ce kai DG Nasiru Ali Kokoki kai ne kusa da gwamna kullum mu zauna ko da kai sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna ne muka yadda da shi a gaban gwamnan aka yi wannan wata ɗaya na warware na nemi Nasiru Ali na ce alkawarin da nan da muka yi kai da ni da gwamna a falo na Abuja na warke yanzu da Allah ne ya nemi yau ne gobe ne ba ma da appointment din nan ba kaga ai gwamna ne riga da appointment ba na kokwanton Nasiru zai ki kai wannan sako
Malagar tara bayyana cewa matasa su ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma a yayin da wasu ke bayyana su a matsayin manyan gobe to sai dai matasa a Najeriya sun dace suna korafin cewa dattawan kasar na yi musu kane-kane a sha'anin shugabanci lamarin da kuma ke ƙara nisanta zuwan goben da za su kasance shugabanni a duk lokacin da aka buga turin siyasa ko aka tunkari babban zaɓe zaka ji matasa suna ta gwagwarmayar cewa lokaci yayi da za a ba su dama domin a dama da su a sha'anin siyasa da shugabancin kasar to amma kuma har kawo yanzu matasan na cewa ba su kai ga gaci ba to sai dai hakan bai hana su motsawa da ci gaba da gwagwarmayar ba domin kuwa karshen makon nan ma wata kungiyar matasa mai fafutukar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta gudanar da wani taro a Kaduna inda ta kara jaddada wannan gwagwarmaya ta neman dattawa da su zakuta domin baiwa matasa yancin damawa da su a sha'anin shugabanci Nasiru Aliyu shine shugaban kungiyar na kasa
to gaskiya matasa ba su da wani kaso na azu a gani abin ya zama la haula wala quwwata
saboda in ka duba yadda tsarin abubuwan suke tafiya zaka lissafa cikin ministocin shugaba Buhari wani minista ne yanda shekarun shi suka yi kasa da shekara 30 ko dan shekara 30 da wani abu a gwamnonin Najeriya gwamna guda ne muke da shi dan shekara 40 da wani abu idan ka duba kaga cewa to ai akwai gidi sosai shekarun baya irin su tsohon shugaban kasa Yakubu Gawan da shi kanshi shugaba mai ci lokacin da suka rika shugabancin Najeriya a can baya suna cikin kananan shekarun su zaka duba irin gudunmuwar da tsohon shugaban kasa Ibrahim Badamasi Babangida ya bayar duk wannan ya samo asali ne sakamakon karancin shekarun da suke da shi suna iya gwagwarmaya za su iya dokar kwaramniyar shugabancin Najeriya amma me yasa kake ganin a Najeriya ana samun wannan gidin matasa suna fuskantar kalubale na samun guragun shugabanci babban abu na farko da nake gani shine akwai matsalar ubangida siyasar ubangida na biyu kuma rashi saboda siyasar ta Najeriya tana surkume ne da tattare da kashe-kashen kudade so da za a fito da tsarin da za a sassauta kashe-kashen kudade wa ƴan takara ina da yakinin cewa matasa za su fito su ba da gudunmuwa kuma za su karbi ragamar shugabanci amma ya kake ganin watakila za a sami maslaha da irin tsarin da ake ciki a daukai kan kai bayani a halin to babban maslaha shine wannan karon dama ai a Hausa ana cewa ai da dan gari akan ci gari nawa gani lokaci yayi wanda kafin mu samu mu shiga shugabancin Najeriya zaben da ake tunkara a 2023 mu yi kokari mu ga cewa mun samu matashi wanda dai ko ba komai dai bai kasa kasa da shekara 50 ba ya zama shugaban kasar Najeriya shi yasa muke ganin ya kamata mu fito mu jawo hankalin ƴan uwan mu matasa abin nan da ake gaya muna wai we are the leaders of tomorrow yana da kyau su san cewa ai ita wannan leadership din ba na gobe bane na yanzu ne saboda lokaci yayi da ya kamata a ba mu dama mu ma a garawar da zamu iya taka ka duba irin girman kasar Najeriya wanda take da mutum miliyan 200 sannan ana fuskantar kalubale na tsaro cin hanci da rashawa tattalin arziki ya za a yi kokolwar dan shekara 70 da wani abu da lokacin da yake mulki zai iya cikewa shekara 80 da wani abu ta dauki waɗannan kwaramniyoyi anan zamu da ta'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
to madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takeice
to baballa ta kace kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan da Amurka sun kammala tarukan wuni biyu wanda suka gudanar a Qatar a jiya talata inda kungiyar ta Islama ta ce tawagarta ta kira ga jama'an Amurka da su maido da kadarorin kasar Afghanistan kana su dage mata takunkumai an gudanar da tattaunawar ne yayin da ake kara samun kungiyoyin aikin jin kai suna kiraye-kiraye ga masu ba da tallafi da su kara taimakawa Afghanistan inda majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da rabin al'umman ƙasar na fama da yunwa a wannan lokacin sanyi a jiya talata wani yaro mai shekaru 15 da ke aji na biyu a makarantar sakandare ya buɗe wuta a makarantarsa da ke jihar Michigan inda ya kashe ɗalibai uku kana ya raunata wasu shida ciki har da malami a cewar hukumomin makarantar shugaban 'yan sandan yankin Oakland Mike McCabe ya faɗa a wani taron manema labarai cewa bai gane dalilin da ya sa maharin ya kai hari a makarantar sakandaren Oxford da ke cikin garin Oxford wani yanki mai mutane 22,000 wanda ke da akalla nisan kilomita 48 da Detroit ta arewa a ƙarshe ɗan gudun hijira da magoya bayan su a Kenya sun yi marhabi da sabuwar doka da za ta baiwa ɗan gudun hijiran ƙasar da adadin su ya kai rabin miliyan damar karatu da kuma yin aiki wannan dokar na zuwa ne a lokacin da Kenya ke shirin rufe manyan sansanoni biyu a yankin da ke dauke da sama da mutum 400,000 Willy Ruari dan gudun hijira ne daga kasar Burundi ya kwashi shekaru 7 a kasar Kenya ba tare da aikin yi ba yana da shahadar diploma a fannin kere-kere daga Burundi da ƙarin wata shahada guda a kasar Kenya amma duk da haka ya gaza samun aikin yi a Nairobi babban birnin Kenya
to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hansi kamsalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.